bangalai FIFA da 'yan Najeriya suka yi maganar sha iya guje masu, amma gaskiya al'amari ba za mu iya ba. Yanzu misali ka ɗauki wannan kafar sadarwa MTN. In ka tattara duk sauran kafar sadarwar da muke da su, da Glo, da Zen, da Etisalat, gaba ɗaya in ka tattara su ba su kai rabin abin da MTN take ba. Akwai wurare da dama inda MTN take banda ita babu wata. So waɗannan mutanen ba za ka iya hana su ba su amfani da abin da ba su da alternative. Wanda yake Lagos yana iya yi, wanda yake Abuja yana iya yi, saboda in yau ka ce ba ka amfani da MTN za ka iya amfani da Etisalat. Amma wasu waɗanda ke wasu wuraren ba za su iya yin haka ba.
To ya kake kallon barazanar da kamfanin na MTN ya yi na cewa za a iya rasa guraben aiki idan har ya rufe kamfanin?
MTN da suke cewa za ta rufe ma'aikatanta, ina ganin wannan barazana ce ba za ta yi ba, domin a MTN ma a South Africa ba ta kafu da gindinta ba sai da ta samu matsayi a Najeriya. Kenan ko da yake headquarter tana South Africa, amma inda take samun arziki shine Najeriya. Saboda haka barazana ce dai ta kamfani ya ce zai kaza, amma idan da za a rufe za mu rasa ma'aikata, amma ina tabbatar ma MTN za ta yi kwajin jiki, domin a South Africa din ma tana takama da abin da suke samu a Najeriya.
Hakan kan iya tasiri kenan akan tattalin arzikinta?
Ba za mu zai iya shafar ta, amma ba wato wuri ne lokaci ba, zai ɗauki lokaci, saboda MTN ba ita kaɗai ba ce ba suke biyan haraji a South Africa, akwai sauran kamfuna da yawa. Sannan kuma mu nan idan ka diba ka gani za ka ga cewa ya za a yi, zai inda za a rike gaba ɗaya zuwa na tsawon lokaci zai shafi South Africa, amma ba zai yiwu ba ne ba, saboda ba mu da akasinsa. Yanzu ka ɗauki DSTV, yau in ba DSTV wace ce kake da ita duk Najeriya wanda za ta saida ma wannan? Wannan Star Time ɗin nan ba ta ma yi ko da ɗaya bisa ukun ƙasar nan ba ta rufe shi. DSTV ko ina ka je a Najeriya ko ƙauye ne za ka same ta. So kaga ba mu da alternative, ba mu da wanda za mu ce in mun ba mu yin wannan bari mu yi wannan. So gaskiya sai mun kai wani lokacin da muke da waɗanda za mu iya yi ko ba wannan. Amma a yanzu ba zai yiwu ba, amma da zai shafi tattalin arzikin South Africa a lokaci mai tsawo, ba wai immediately ba yanzu ba.
Kana ga wannan kira da 'yan Najeriya ke yi shine mafita kan wannan takaddamar?
Mataki ne da dace, domin in ka kula da an taɓa yin wannan kuma an kashe mutane fiye da mutanen da aka kashe a South Africa, amma mu ji mutum ɗaya ba da aka gabatar a kotu. Yanzu mutanen da aka kashe bai wuce ɗaya bisa goma mutanen da aka kashe a da ba, amma yanzu an ce an kama sama da mutum 300 da aka kai su kotu. Kaga ɗaya kenan. Na biyu kuma yanzu gwamnatin ta sako sojoji, kaga ta nuna da gaske suke ga mutanen ta. Idan kuma kowa ya san soja bai amfani da harsashen roba, soja bai wasa. To wannan ya nuna gwamnatin can ta damu. Kuma me yasa ta damu? Saboda ta ga sauran mutane ba su lahuwa. Ai da shiru muka yi. An kashe haƙƙin Najeriya amma ba ai wani abu ba. Amma yanzu kaga wannan ɗago da ta yi ya sa gwamnatin South Africa ita ma ta tashi tsaye ta ɗauki wani mataki. Kuma wannan zai sanya alama ga sauran ƙasashe. Domin kakkamance ho ba Afirka ta Kudu ba, sauran ƙasashen su ma wata ran za su iya yin wani abu akasin wannan. Amma in suka ga wannan ba ta ji daɗi ba, to kowa zai sha jikinsa. Kuma gwamnatin kowace ƙasa za ta tsaya ta tabbatar da ba ta wulaƙantar da makwabtanta ba.